domin fa'are wa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda ya dace alƙiblar Arewa ta kasance ta fuskar shirya hanyoyin arziki da za a ci gajiya bayan akasin da aka samu na kaucewa karantarwar iyayen yankin. Hakika, shiryawa damuna tun rani kan ba wa manomi damar sanin abin da zai shuka don girbar ribar ƙwazonsa. Yankin Arewa na da albarkar noma da kiwo da kuma su nau'o'in hannu, kama daga ƙiraji masu saƙa-saƙa da sauransu. Shahararren mai baituka Haruna Aliyu Ningi ya rubuta wata ƙasida da ya zaga da ita wajen wasu ginshiƙan yankin don yayatawa ya zama amfani hatta ga na baya. Shin ya kwashe niƙar da waƙa?
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Kusan shekaru 10 da suka wuce mun yi magana akan wani al'amari din tun lokacin sekwantenuwa na Obasanjo. Akwai wata waƙa da ne sunanta Shin ƴan Arewa mene a jandaro. Lokacin da ne wannan waƙar wanda na fara tunkara Alhaji Kansar Masarin Kano ne da na kai masa waƙa da ya saurara. Sai Shehu Haruna wannan waƙa ta yi ma'ana, ta yi fa'ida. Ya ce, amma zan haɗa ka da wasu manyan Arewa wanda za su iya ɗaukan nauyi a saka su a gidajen rediyo da talabishin wannan waƙa taka. Ya ce, Falal Hamdi. Ya tura ni gurinsu da muka je a gurin na farko da muka je muka da marigayi MD Yusuf a wurin. Shi ma da ya saurara ya ce waƙa ta yi, amma za a yi zaba. Shi ma sake rufarin ɗinmu ma wani babban ƴan Arewa. Sai da muka je gurin manyan Arewa ɗai daga wanda suka riƙe manyan muƙami zuwa masu zurfin ilimi. Sai da muka je gurin mutum tara. Amma dai ya ɗata a gidajen sun yi nazari. To bayan mun gama wannan zagayen ba wanda ya ɗauki nauyi, shi kenan bayan wata sai muka koma gurin marigayi ɗan Masani. Sai ce, musoron kai ɗai mun zagaye gurin mutanen, amma duk gaba ɗaya ba wanda ya ce ko kuma ya mana alƙawarin za a ɗauki nauyinta, amma ya ce mana za a duba. Sai ce, to yana Haruna na maka haka ne saboda ka gane. Ya ce, waƙar da kai laifinsu ka faɗa a ciki, don haka ta za su yi su yadda su yaɗa laifin kansu. So kaga daga nan na fahimci cewa okay, babbar matsalar Arewa ashe manyanmu ne na Arewa, domin abin da Sadoni suka musu su ba shi suke wa na bayansu ba. So kaga in ana so a ɗauki matakin gyara kuwa shine dole manyansu za su fara ɗaukan matakin gyara. Su gyara tunaninsu cewa mu ma fa taimako mu aka yi, da haka bari mu taimake su. Wanda aka taimake su nan, wanda suka taimake su babu wata alaƙa ta zumunci tsakaninsu. Babu cewa wannan ɗana ne ko ɗan uwana ne ko ɗan ma ɗan uwan matata ne ko ɗan ungu, babu. Sun taimake a matsayinsu na ƴan Arewa, jihohinsu ma ba ɗaya ba. Taksa don sun taimako ne based on bari mu taimake ku taimake Arewa. Amma yanzu ba abin da ake kenan ba. So inda su Sadauna haka suka yi, da anya su ɗin za su samu, da su ɗuma ba zama komai ba. So ya kamata manyanmu na Arewa abu na farko shi ne su koma su sake yin tunani, domin wannan Arewa da suke ganin ta suka yasarta, idan yara suka ɗauko ta daga inda suka yasa suka gyara, to abin ba zai musu daɗi ba.
Haruna, wannan ita waƙar me take kunshe da shi ne, ajenda ko samar da mafita mene ne ke kunshe waƙar?
Na a wannan waƙar na kasa Najeriya kashi uku ne. Na mai ta kashin Arewa da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma. Na yi bayanin cewa kudu maso gabas, wato Inyamurai,
Ibo,
su sun yi ittifaƙi sun yi da su rungumi kasuwanci. Kuma ko kaiwa ko a Arewa ba ka saka fisa a kasuwanci ba, wannan ka'ida ne na fara. Kano, Kaduna, Jos, duk na kawo misalin wa'annan wurare, ka je ka lallahi za ka gane cewa ashe lallai Inyamurai suke da kasuwanci ko da Arewa. Na kawo wannan misali. So su kuma ƴan kudu maso yamma su kuma su rike ilimin goko da aikace-aikace a guraren gwamnati. Duk inda ka je na kawo misali na ce duk ministan ƙasar da ka je za ka samu ƴan kudu maso yamma su suka fi kowa yawa. Haka in makarantu ka je su suka fi kowa yawa. So da haka sai na tambaya, mu kuma Arewa menene ajandar mu? Tunda su ƴancin sun kama tasu ajandar. So ajandar mu kwaya ɗaya ce shine mulki. To mulkin kuma bai hana mu talauci ba. To amma shi ma kansa mulkin ana shirye-shiryen sai an kwace shi. To yau ina mulki ne ke bunda ni magana kenan akan wannan waƙar. Daga ran da aka kwace wannan mulkin, to daga ranan ba mu da wata ajanda kuma. To wannan shine abinda waƙar take ta ɗauko takaitaccen tarihin mazaunin Arewa a cikin wannan taswira ta Najeriya.
Wato abinda Arewa ta fi gogewa da shi shine samun madafun iko.
Shi ne a tarihin Najeriya ajandar Arewa ke da mulki. Amma babu wata tsawarariyar zaunanniyar ajanda tun bayan mutuwarsa Dole aka zauna a Arewa suka ce ga ajanda su sun rungume ta. Dama noma ne ake gadara da shi, noman an watsar ba a yi. Kiwo da ake yi da yanzu ya gagara. To sai me? Kaga bamu da ajanda completely. Amma in ya muri yau ko a cikin ƙarƙashin ruwa ka tsimma shi zai kasuwanci. Domin me an riga an gina masa a cewa ita ce ajanda sa a rayuwa. Su kuma ƴan yankin Yarba duk inda ka je inda harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma na addinin ma basu bashi ba za ka same su tsumo-tsumo diyyar da kai kuma bisa kalu su a gurin ba shi yasa kake gani kashi 90 bisa 100 ko 95 bisa 100 na jaridun ƙasar nan duk a yankin su ne.
Mun gode Haruna Aliyu Ningi. Yanzu kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai kawo mana ƙarshen bayanansa kan Arewa da muradunta da kan so a yi musu bita don yunkurin barin baya ba ƙura.
Kasuwancin nan dai iri-iri ne, kasuwancin da 'yan kudu suke ba shi 'yan Arewa suke ba alal hakika kuma a gaskiya mu gaya ma kanmu gaskiya. Hidima na magana na wani fetur ko na wani banki ko na wutar lantarki duk ba ce man ɗan Arewa ba ne. Ma mu duba ƙasarmu na Arewa, mu duba gargajiya, mu duba al'adunmu, mu duba shin tun tushe ne tattalin arzikinmu me ya ƙunsa yana nan a ƙasa. Noma babban arzikinmu kenan. To idan Arewa suka mai da hankali a wannan, to za ka gane cewa ya fi kowane arziki girma da daraja da yalwa. Su abin da ya kamata 'yan Arewa su yi kenan. Na biyu kuma wannan maganar mukamai kar mu koyi nisa nan a baya-bayan nan. Gwamnatin bayar aka yi shekara 8 waye yi gwamnan banki emefile mulkin waye. ‘Yan Arewa suwa suka sa shi ‘yan Arewa to yanzu garibu ya zo shi ya sa kabe sosai ka ce don ne kai da ka samu naka damamu a ka saka a wuri. Su saboda haka darasi ne muke koya. Gobe ɗan Arewa ya samu mulki sai ya nemi sunusi ko ya nemi madubo ya sa shi a cibiyar gwamna ka gaba mai cewa kala a ƙasar nan. Tabbas Arewa ba ta da wani ajanda da ya wuce mulki a baya. Mun yi ta karɓar mulki, mun yi ta riƙe mulki, mun yi ta gudanar da mulki, mun yi ta mulaka umma duka. To amma sai aka wayi gari mulkin nan wanka bibiya kuɗin sabulu ba kenan ko menene zan ce. Saboda haka yanzu 'yan kudu sun karɓi mulki kuma gashi nan suna mulki muna gani. Za kuma su koya mana hankali, su koya mana darasi na yadda ake sarrafa mulki ta yi yabanya a kuma ci moriya na wannan yabanya. Saboda haka sai mu samu alƙalinmu da Allahnmu mu yi ta rubutun karatu iri-iri da za su koya mana. In ya so mulki ya zo hannunmu, kaga sai mu kyautata ma kanmu, mu kyautata ma Arewa da kuma ƙasa baki ɗaya. Kamata yi yanzu Arewa ta dawo ta yi nazari ta gani cewa to shin mulkin nan me yake haifarwa, me kuma Arewa take bukata. Kaga in mulkin ya zo hannunmu in ba a samu biyan bukata ba, wanda kuma ni ana wa ganin fa ina kyautata zato ma Bola Ahmed Tinubu cewa mu ɗan Arewa muka yi imani da cewa shi Bola Ahmed Tinubu biiznillahi yadda ya gina Yarbawa yara matasa ƙannansa ‘ya’yansa to mu ma ‘yan Arewa haka zai mana wannan ginin. Kuma har ila yau ni na sani tun da daɗewa yana kwaɗayin ya yi mulkin Najeriya kuma ya yi lissafi ya yi tunani ya ce ko ‘yan Arewa kuna da kashi 70 cikin 100 na ƙasar Najeriya. Saboda haka arzikin Najeriya mun da ake magana kwace-kwama Arewa yake. Ku ne masu arzikin, ku ne masu ƙasan. Ku ba mu haɗin kai, mu muna da ilimi, muna da iyawa, ku kuma kuna da ƙasan. Ku ba mu haɗin kai mu yi mulki tare, mu tona ƙasan nan naku, arziki ya yalwata ko'ina. Amma ɗan adam ajizi ne, ta yi wa wasu abubuwa su zo su sha mai gaba ko kuma ‘yan damina iya su wuce mara gaba, ka san shirin mulki. Idan haka ya faru to zuwa gaba ‘yan Arewa sai su koya cewa lallai arziki na Arewa kuma za su yi amfani da mulki ne su sarrafa shi.
Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan mako. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.